الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: ولهذا كان الناس في هذه الأمور على ثلاثة أقسام: اسم ترتفع درجاته بخلق الآلة إذا استعملوها في طاعة الله، وقسم يتعرضون بها لعذاب الله إذا استعملوها في معصيته كبالعامة وغيره، وقسم تكون في حقهم بمنزلة المباحات. والقسم الأول هم المؤمنون حقا المتبعون لنبيهم سيد ولد آدم، الذي إنما كانت خوارقه لحجة يقيم بها دين الله أو لحاجة يستهين بها على طاعة الله. ولكثرة الغلط في هذا الأصل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاسترسال مع القدر بدون الحرص على فعل المأمور الذي ينفع العبد. فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، اجلس على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تبتغ أمل الشيطان. وفي سنن أبي داود أن رجلين اكتسما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى على أحدهما، فقال المقضي عليه: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمره فقل: حسبي الله ونعم الوكيل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أن يحرص على ما ينفعه وأن يستعين بالله، وهذا مطابق لقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه. فإن الحرص على ما ينفع العبد هو طاعة الله وعبادته، إذ النافع له هو طاعة الله، ولا شيء أنفع له من ذلك. فكل ما يستعان به على الطاعة فهو طاعة، وإن كان من جنس المباح. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لسعد: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة، حتى اللقمة التي تضعها في امرأتك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يلوم على الأجر الذي هو ضد الكيس، وهو التفريط فيما يؤمر بفعله، فإن ذلك ينافي القدرة المقارنة للفعل، وإن كان لا ينافي القدرة المتقدمة التي هي مناط الأمر والنهي. وإن الاستطاعة التي توجب الفعل تكون مقارنة له ولا تسبق إلا بمقدورها، كما ذكرها في قوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وفي قوله: وكانوا لا يستطيعون السمع.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما ينهك إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى وانا يمتشي، بركة مدى ساكسة دواء وانا مسلاتي نمو دبو على انجهر تطنى أقوف القورة وانا رانا تتلاتة وتدر الله ربا يو ديلي محرمكو يو ديلي سفر ديلي سفر شكر الهجرة منذ صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديلي تلاتين، wanda kuma yazo daidai da 27 ga watan 1 shekara ta miladiya 2009. a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karanta littafi mai suna At-Tuhfatul Iraqiyya fil A'mal al-Qalbiyya wallan farbujin malamin nan Abu al-Abbas Sheikhul Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani al-Dimashqi wanda ya rasu hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 727 da 28 kuma wannan shine majalisin mu na 23 kuma a jerin gwanan majalisai shine na nawa na 67 in ba manta ba satin da ya wuce Ibnu Taymiya ya yi mana magana akan karama kuma in ce tun ma sati biyu da suka gabata maganar da muke karantawa kenan a cikin wannan littafi dangane da karama inda muka yi magana muka yi bayanin abinda ake nufi karama da bambanci tsakanin mu'jiza da karama da kuma al-istidraj wato talala wanda a satin da ya gabata Ibn Taymiya yana gaya mana cewa karama ta hakika wacce ita ce mafi kolin karama ita ce karama da tafi kowace amfani shine ka samu kanka tsundum cikin biyar Allah da manzonsa lokacin da ka samu al-istiqama wato tsayawa akan tafarkin Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallama to ka samu dukkan wata karama da ake bukatar a samu a nan duniya wacce za ta amfani mutum duniyarsa da lahirarsa Allah madaukakin sarki ya sifanta waliyansa yace ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun sayati allazina amanu wa kanu yattaquna waliyan Allah sune wadanda babu tsoro tattare da su babu kuma bakin ciki ba sa tsoron abinda za su je su iske kuma babu ainihin bakin ciki tare da su na abinda suka bari a duniya to Allah da ya tashi sifanta waɗannan waliyai wato ya tashi ba da bayani akan su dan a san ko su wane ne sai yace allazina amanu wa kanu yattaqun waɗanda suka yi imani kuma suka kasance masu tsoron Allah to imani da tsoron Allah sune babbar karama da Allah madaukakin sarki zai yi maka a nan duniya domin ita ce za ta amfane ka a nan duniya za ta amfane ka a lahira to akan wannan gaba da Ibn Taymiya yake ci gaba da bayani yace wali hadha kana an-nasu fi hadhihi al-umur ala thalathati aqsam mutane dangane da waɗannan al'amura yana nufin al'amura na karama da mu'jiza ko istidraji ko kace khawariqul 'ada abubuwan da suke faruwa waɗanda suka saba al'ada da aka saba gani suka saba abinda ka saba gani yau da kullum to waɗannan abubuwa da sukan faru mutane sun kasu gida uku dangane da su qismun tartafi'u darajatuhum bi kharqil 'adati idza ista'maluha fi ta'atillah akwai kaso na farko sune mutanen da matsayin su a gurin Allah yake ƙara daukaka yayin da Allah madaukakin sarki ya gudanar da wani abu da ya saba al'ada a hannunsu idan ya zamanto sun yi aiki da wannan abun cikin abin da yake biyar Allah ne wato akwai waɗanda Allah madaukakin sarki yake gudanar da abubuwan mamaki a hannunsu kuma su yi amfani da wannan abubuwan mamaki din wajen yi wa Allah madaukakin sarki da kamar da kuka ce karama ya yana daga cikin sharuɗan ta zama abinda zaka taimaki addinin Allah da shi zaka taimakawa addinin Allah ko kuma zaka kawar da wata bukata ta nan duniya amma in ya kasance wani abu ya gudana na ban mamaki a hannunka amma abin nan zai cutar da addini ne to wannan ba a kiransa karama abinda duk zai gudana a hannun wani amma kuma abin mai cutarwa ne ga addini wannan ba a kiransa karama karama ubangiji yana bada ita ne don daukaka kalmar Allah don daukaka addini don taimakon mumini duk inda yake ita ke kira karama haka nan ubangiji yakan karrama wani bawan sa da faruwar wani abu a hannunsa na ban mamaki domin kawar da wata bukata ta wani lokaci kamar mutanen da suke jin yunwa su yi addu'a sai su ci karo da abinci a gaban su kaga wannan karama ce domin babu shirin kawo abinci a gurin to wata kila ma sahara ce sai suka yi addu'a kawai sai suka tsinci abinci a hanya kaga wannan karama ce ubangiji ya so ya musu ko kuma kishi ya ainihin tayar wahalaka su saboda suna cikin sahara inda babu ruwa sai suka daga hannu suka yi addu'a sai ubangiji ya saukar musu da ruwan sama mamaku suka sha suka shayar da abin hawansu, kaga wannan karama ce gare su, Ubangiji ya yi musu domin kawar musu da wata bukata ta wannan lokacin. Wannan karama ce duk da cewa babu wani a gurin da ainihin zai ƙara ɗaukaka ta hanyar wannan karama ta fuskar addininsa, amma kuma su za su ƙaru da wannan abu, sannan za su ƙara samun yaƙini sakankancewa a zuciyarsu cewa abinda suke kai gaskiya ne. Wannan ma ana cikin ta karama. Amma abinda mutum zai yi kawai mutum ya zo cikin jama'a yana haye da zaki, to shikenan sai mai kuma dan ka hau zaki. Wannan ba wani abu bane da musulunci zai ɗaukaka da shi. Ya zama da karamomi a hannunsu, kuma wannan karamar ta zama ta ɗaukaka matsayinsu saboda sun yi amfani da ita wajen biyar Allah. Mun kawo misalai a baya na karama ta waliyan Allah na gaskiya, tun daga kan sahabbai da waɗanda suka biyo bayansu. Wa qismun yata'arraduna biha li'azabillah idan ista'maluha fi ma'siyatihi. Akwai kuma waɗanda Ubangiji zai gudanar da wani abin mamaki a hannunsu, kuma wannan abin ya zama dalilin da za su haɗu da azabar Ubangiji ranar gobe kiyama, saboda za su yi amfani da wannan abin mamaki wajen saban Allah. Kaga bokaye waɗanda za su yi wani abu na dabo na rufa ido, za su gudanar da wani abu na ban mamaki, ko su ba da wani labari sannan ya wakala, ba da wani abu ba sai dan su cutar da wannan addinin. To kaga waɗannan suna ƙarƙashin wannan kitimi na biyu. Su waɗannan Ubangiji ma hukuma zai musu, azaba zai musu, ba wai matsayinsu zai ƙaru ba. Shi da ya ba da misali sai ya ce ka bal'am wa ghairihi, kamar bal'amu ɗan ba'ura da waninsa. Bal'amu, malaman tafsiri suna kawo kissarsa a ƙarƙashin faɗar Allah, watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu shaytan fa kana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ard wattaba'a hawa famathaluhu kamathali al-kalb in tahmil alayhi yalhath aw tatrukhu yalhath ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وبنجي a cikin suratul a'raf yake cewa ka karanta musu misalin wanda muka bashi ayoyinmu, wato muka bashi ilimi ya san Allah, fansalakha minha, sai ya fita ya zare kanshi daga wannan ayoyin, ma'ana yayi watsi yayi fancakali da ilimin da Ubangiji ya bashi. Fa atba'ahu ash-shaytan, saboda haka shaitan ya rika bin sa, shaitan ya cin masa. Atba'ahu shaitan adrakahu shaitan, shaitan ya bi shi har ya cin masa, ya kama shi, ya zama abokin tafiyar shaitan. Fa kana min al-ghawi, sai ya zamo daga cikin batattu. Al-ghawi shine wanda ya man dalla ala ilmin, shi ake kira al-ghawi. Ad-dallu kuma shine man dalla ala jahlin, wanda ya san gaskiya amma ya take, shi ake cewa al-ghawi. Wanda kuma ya jahilci gaskiya, ya yi aiki bisa jahilci, wannan shi ake kira ad-dall. Shi yasa Ubangiji da ya tashi tsarkake annabinsa sallallahu alaihi wasallam, ya wanke shi, sai ya kore masa dukkan waɗannan sifofi guda biyu marasa kyau. Wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa, ma dalla sahibukum wa ma ghawa. Annabi sallallahu alaihi wasallama bai zama batacce ba mai yin aiki cikin duhun kai, cikin jahilci, wa ma gawa kuma bai zama tabadde ba wanda yake yin abu ba daidai ba kuma yana sanin cewa ba daidai yake ba. Ubangiji ya kore masa dukkan waɗannan miyagun sifofi guda biyu. Sifar al-ghiwaya tafi muni sama da sifar abbalan, domin sifa ta abbalo shine batacce bai sani ba, wataƙila da ya sani da ya dawo kan hanya, amma wanda ya sani kuma sa kafa ya shura sanin, ya take sanin, to wannan kaga babu kuma abinda zaka iya yi masa, domin abinda zaka gaya masa karkari, ka gaya masa gaskiya, ka ce ga yadda take, to daman ya santa, wataƙila ma ya santa sama da yadda kai kake masa bayanin ta yanzu, shi ya fi ka sanin ta, wataƙila in ya tashi maka bayanin ta zai maka bayanin ta sama da yadda kai yanzu kake masa bayanin ta. To kaga shi yasa bacewar malami yake da hadari sama da bacewar jahili, domin jahili watakila in an yi masa bayani ya gane zai fahimci cewa ashe abin da yake din nan ba haka aka ce a yi shi ba, amma wanda yake ya sani yasa kafa ya shura sanin sa to wannan ya fi hadari, shi yasa bai Yahudi ya fi Kirista hadari, saboda shi batan sa bata ne bisa ilimi ba bisa jahilci ba, sai Ubangiji yayi hushi da shi. Shi yasa muke roƙon Allah ya kawar da mu wato tafarkin Yahudu da Nasara, tafarkin Nasara tafarkin da za mu rinka bautawa Allah ba tare da ilimi ba, mu rinka ainihin baragada cikin addini, muna zaton addini muke yi, wannan tafarki ne na Nasara. Ka dubi addinin Nasara Kiristoci za ka ga duk baragada ce, shirme ne, karasa mai ake yi, in ka je coci sai karasa ma mai suke yi, kaga ana wani waƙe-waƙe, ana raye-raye, ana bushe-bushen kendir, ana karasa ainihin menene ibadar a ciki, ka kasa gane malami da wanda ba malami ba. To muke roƙon Allah kada ya sanya mu kasance a cikin addininmu na musulunci mun kama tafarki irin na Banasari, irin na Kirista, mu riƙa yin abubuwa da ka muna zaton addini muke yi. Sannan muke roƙon Allah kuma ya tsare mu daga bin tafarki irin na Yahudi, mu san gaskiya amma mu sa kafa mu take ta, ko mu sa hannu mu rufe ta, mu kiyaye ma wasu su santa, mu riƙa faɗa da ita, kaga wannan tafarki ne na Yahudi. Shi yasa malamai suke cewa duk wanda ya bace ya saki layi a cikin wannan addini saboda jahilci, yake yadda ya ilimi, to yana da wani kamanceceniya da yake da shi, yana da kamanceceniya da Kirista, wanda kuma ya san gaskiya cikin wannan addini namu, sannan kuma yake bin ta, to wannan yana da kama ainihin da Yahudi. To Ubangiji yake cewa fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin, shaytan ya bi shi ya cin masa, ya zama abokin tafiyar shaytan, don haka sai ya zamo daga cikin zamammu, ya zamo daga cikin batattu waɗanda suka san gaskiya amma suka rufe ta. Walau shi'na la rafa'nahu biha, da mun ga dama da mun ɗaukaka sha'aninsa, mun ɗaukaka darajarsa da al'amarinsa da wannan ayoyi, ma'ana da wannan ilimi ya amfane shi, ya zama wani abin koyi a cikin al'ummarsa. Walakinahu akhlada ila al-ard, sai dai ya karkata zuwa ga duniya, duniya ya zaba sama da lahira. Walakinahu akhlada ila al-ard fattaba'a hawa, ya zabi duniya kuma ya bi son zuciyarsa. Walakinahu akhlada ila al-ard fattaba'a hawa فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلحد او تتركه يلحد. الله يجي مثال انسا مثال كريني واند انك كاي كنسا كاينهن كاي مسا فرمكي ذاك يلحد يلا دلالو هرشنسا يلا ششيكا حكنا ان تتركه انك كالي شما ذاك يلا دلالو هرشنسا واتو كو كبيش اقوجي كو يلا كنتين اهوتاوا هرشنسا دي اوجيك. Suka ce dabbobi suna yin wato Allah wato suna dalalo harshen su waje yayin da suke jin kishi ko suke jin yunwa ko suka gaji, amma ban da kare shi a kowane lokaci harshen sa a waje yake, sawa'un ya yana jin yunwa ko kuma bayan ya koshe yana inuwa yana hutawa, harshen nan a abin nan. Ashe kaga waɗancan mutane ko kai musu wa'azi ko kai musu wa'azi, wannan ba zai amfane su ba, kamar yanda kare ba yadda za a iya daina wannan fito da harshen nasa, ko ka bashi abinci ko kaka bashi abinci harshen nashi zai ci gaba da zama a waje, su ma waɗannan ko kai musu wa'azi ko kada kai musu wa'azi ba za su daina abin nan da suke yi ba. To wannan tashbihi ne da yake nuna munin abin da suke kai, wato kwatance ne Ubangiji yayi da ya kwatanta su da kare don ya nuna munin halin da suke ciki. To waɗannan ayoyi sun sauka sun yi bayanin waɗannan wannan mutum, amma ba su yi bayanin wane ne ba. To a ƙarƙashinta aka yi ruwayoyi daban-daban daga wasu daga cikin sahabbai da wasu daga cikin tabi'ai akan wane ne wannan, wasu su ce munafiki ake nufi, wasu su ce ana nufin Umayya ibn Abi Salt, wani mutum wanda ya rayu a jahiliya, mawaki ne, ya rayu a jahiliya kafin aiko Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ya ma tafi ƙasar Sham, ya ɗauko addinin Kiristanci, ya zama yana wa'azi a cikin al'ummar Larabawa kafin aiko Annabi sallallahu alaihi wa sallama, yana wa'azi a cikin su akan su bar abin da suke yi na bautar gunki, su bautawa Allah shi kadai. Da Allah ya aiko Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya kafirce masa, maimakon ya ce ya samu abokin tafiya, abin da yake faɗa din nan gashi Allah ya aiko shi ta hanyar Annabi sallallahu alaihi wa sallama, sai ya kafirce wa Annabi dan hasada, don yana tsammani shi ne za a aiko, sai kuma ba shi din bane, sai shine shikenan sai kafircewa Annabi sallallahu alaihi wasallam dan hasada gare shi. To wasu sun ce shi ake nufi, Allah ya bashi ilimi ya san gaskiya amma kuma ya sa kafa ya shure ta, wasu kuma sai suka ce ana nufin wani mutum da aka yi a zamanin annabi Musa alaihi salam, ana ce da shi Bal'am ibn Ba'ura, wato sunan shi kenan. Sun ce wani matani ne da Ubangiji ya bashi ilimin littattafai waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya saukar gabanin annabi Musa da wanda ya saukar wa annabi Musa din, Allah ya bashi ilimin waɗannan. Wasu ce mutum ne wanda yake saboda ibadarsa ana karɓar addu'arsa duk sanda ya yi, duk sanda ya yi addu'a ana karɓar addu'arsa. To me yasa Ubangiji ya yi misali da shi a cikin wannan aya, ya kwatanta shi da kare? To nan ma kissoshi daban-daban sun zo wajen bayanin haka. Wata kissar ta ce shi wannan Bal'am ibn Ba'ur an bashi addu'a guda uku, aka ce ya roki Ubangiji abubuwa guda uku da za a ansa masa, wato kamar an bashi confirm akan addu'o'i uku, an lamince masa wannan kada ya yi ɗarɗar za a karɓi waɗannan addu'o'i. To matarsa mummuna ce, yadda labarin yake cewa yana da mata mummuna da mima, sai ta roke shi dan Allah ya addu'a ta zama mai kyau, sai addu'a sai ta zama kyakkyawa ta fi kowa kyau a cikin Banu Isra'il, daga nan sai ta yi mata tawaye kuma sai ta zama ƴar iska. Shikenan sai ya addu'a, kaga ɗaya addu'a ta tafi, saura biyu sai kuma ya sake yin addu'a, Allah ya maida ita kariya, sai ta zama kariya tana yawo, mutane na nuna ta a gari ana binta ana jifa, sai ƴaƴanta suka zo, kaga addu'a bi ta tafi, sai ƴaƴanta suka zo suka marerece masa suna kuka suna cewa yanzu baba haka zaka kyale babanmu, ana nuna mu a gari, ana zagin mu, ana zantan mu, ka roki Allah ya dada ita mutum, sai ya roki Allah sai ta dawo kuma mutum, kaga addu'o'in duk sun tafi a shirman banza a shirman mutum. To haka wasu suka ce, wasu kuma suka ce shi wannan mutum yana wato ainihin cikin mutanen annabi Musa alaihi salam. Lokacin da annabi Musa alaihi salam Ubangiji ya ce da shi ya gaya wa mabiyansa cewa su shiga Baitul Maqdis, sai aka tura shi akan ya je wannan alqawul jabbarin da Ubangiji yake ya faɗa, inna biya qauman jabbarina, ce ya je gurin su tattauna ya kirawo su zuwa ga musulunci, wataƙila ma za su yadda ba tare da yaƙi ba a shiga garin don za su musulunta. Da aka tura shi a can, sai ya je ya ga duniya yadda take, aka nuna masa dukiya, aka ce da shi kawai in ya yadda ya karɓi wannan dukiya ya zauna cikin su ya yi addu'a, Allah ya halaka annabi Musa da mabiyansa. Shikenan sai ya yadda ya karɓi wannan dukiya ya shiga cikin waɗannan mutane. Gashi dai shi wakili ne, an turo shi ne domin a tattauna da shi, amma da ƙarshe ya juya akala ya koma cikin waɗannan mutanen kafirai. Saboda haka ya yi addu'a annabi Musa alaihi salam da mutanensa suka kasa shiga Baitul Maqdis suka zauna a cikin ti. To shi ne shi a annabi Musa, a yadda kissa take cewa shi ma annabi Musa ce to ya Ubangiji, tunda karɓa addu'arsa ni ma Ubangiji ka karɓi addu'ata a kansa, ka zare wannan ilimin da ka bashi, ka kwace wannan sanin da yake da shi. Shi ne aka kwace wannan sanin da yake da shi, ya zama kamar kare, ba abin da ya sani, ya zama kamar jaki, ba fahimtar komai, ya zama daƙiƙi, wanda da malami ne. Haka wannan kissar ta ce. Wata kissar kuma ta ce a dama a cikin mutanen yake, su waɗannan kafiran, lokacin da annabi Musa ya zo da rundunarsa zai shiga garin, sai mutanensa suka je suka marerece masa cewa yanzu muna tare da kai, za ka bari waɗannan mutane su zo su yaƙe mu, su jarrabu mu, su mutuncin mu, kai addu'a, Allah ya hana su shigowa wannan garin. Ya ce aya zan yi addu'a bayan annabin Allah ne, tare da shi akwai muminai, tare da shi akwai mala'iku. Suka dai marerece masa suna ta kuke-kuke, ya yadda zai yi addu'a, Ubangiji ya hana annabi Musa shigowa garin. To wannan shi ne Bal'am ibn Ba'ura. To kissar wannan mutum babu inda ta zo a cikin hadisi sahihi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk abinda ake hikaitowa shi ne abinda aka tsinta a cikin littafin Ahlul Kitab. To yana cikin Isra'iliyat. Kuma babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara zuwa ga cewa wannan aya ta sauka ne domin bayanin wannan mutum. Illa iyaka an samu wannan kissa a cikin littafin Ahlul Kitab, sai ake ainihin misali da ita wajen fassara wannan ayar. Wato kamar yadda Bal'am ibn Ba'ur ya kasance a zamanin annabi Musa, haka wannan ayat take magana akan dukkan wani wanda Allah zai bashi ilimi ya danne ilimin nasa yayi aiki da jahilci ko ya daka ta jahilai ayi barna a doran kasa ko ya zabi duniya saboda wani abu na duniya ya saki hanya ya yadda yayi wa musulunci ka tobara wasu suka ce wannan aya abinda da take magana akan sa kenan in an dauko waccan kissa din wacce aka samu cikin littafin Banu Isra'ila bata wuce ta zama kawai misali dai ba amma ba wai ita ce hakikanin wannan ayar tana magana akan Bal'amu tana magana akan dukkan wani wanda Allah ya bashi ilimi amma bai aiki da ilimin sa ba shi yasa kissar Bal'am ba za ka samu wani isnadi hatta wasu asali din da ake jingina zuwa ga Ibn Abbas za ka samu wasu inganta ba saboda haka ana kawo shi ne a matsayin misali shi yasa anan ma Ibn Taymiyyah ya kawo shi a matsayin misali yace ka Bal'am wa ghairihi da wani sa saboda haka dukkan wani wanda Allah zai bashi ilimi amma ya ta kafa ya danne ilimin nan kuma a yi tabarna da shi watakila ma a rika yaƙar gaskiya tare da shi to wannan yana da nasibi a cikin wannan aya watlu alaihim naba alladhi ataynahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu shaytan to kaga wannan shi wannan mutum ubangiji ya bashi wani abu na karama tunda har zai daga hannu yayi addu'a a karba addu'arsa to da ya kamata yayi amfani da wannan dama wajen taimakon addini ba yayi amfani da wannan dama ba wajen yaki da addini ko da yaki da waɗanda suke yada addinin wanda duk yayi haka to ubangiji madaukakin sarki zai mu'amalance shi irin yadda aka mu'amalanci Bal'am ibnu Ba'ud wa qismun takunu fi haqqihim bi manzilati al-mubahat wasu kuma wannan khawariqul ada sukan kasance wannan abubuwan mamaki waɗanda suka saba al'ada sukan kasance gare su kamar dai abubuwan da aka halatta ne wato ba sa cikin abubuwan da zaka ce sun yi sun samu lada ba kuma sa cikin abubuwan da zaka ce sun yi sun samu laifi sun samu zunubi sai dai ka ce wannan mubah ne yana daga cikin abubuwa da suke mubahat lokacin da ya amfani da wannan ba a mahallin da zai cutar addini ba ba kuma a mahallin da zai dauka addini ba to wannan mubah ne kawai to a baya duk mun yi magana akan wannan mutane Allah madaukakin sarki yana kinsa abubuwa daban-daban a tare da su wani mutumin ubangiji yana kinsa masa wato wata dama ta duk sanda ya dan buɗe baki addu'a ubangiji yana karɓar addu'ar sa akwai wannan a cikin wannan al'umma waɗanda ake ce musu mujabu ad-da'awat har ma ibnu abid dunya wani malami Abubakar ibnu abid dunya yayi littafi musamman domin tattara kissoshin waɗannan mutane wanda aka yi kafin zamanin sa har zuwa lokacin sa waɗanda ake karɓar addu'ar su a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mun sha faɗa irin su Anas ibn al-Nadr wanda yayi rantsuwa cewa wallahi lan tuksara thaniyat Rubayya wallahi ba za a karya ma ɗar uwarsa Rubayya haƙuri ba dan ta karya haƙurin wata mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa kitabullahi qisas kai haƙuri abinda ubangiji ya rubuta shine qisasi kuma tunda ta karya haƙurinta ita ma sai an karya nata a wannan lokaci yan uwan su kuma da sun tire sun tabe akan cewa sai dai an yi wannan kisasi amma daga baya da yayi wannan rantsuwa sai kuma suka yadda cewa za su karbi diya ubangiji ya saurari rantsuwarsa ya kuma kubutar da shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna min ibadillahi man law aqsama ala allahi la abarrahu daga cikin bayin Allah akwai wanda in yayi wa Allah rantsuwa ubangiji sai ya kubutar da shi sai ya wanke shi daga wannan rantsuwar ba zai yi kafara ba to wannan mutane har ko yaushe ana samun su har ko ina ana samun su ba wasu mutane ne bane da aka yi su suka kare ana ci gaba da samun su illa iyaka wata baiwa ce ubangiji yake kinsa ma wannan mutum to wanda Allah ya bashi irin wannan ya kamata ya amfani da wannan cikin abin da zai daukaka kalmar Allah da shi ba abin da zai cutar da wani ba yayi masa addu'a ta zalunci ta ta'addanci na kuma zai rika banzatar da addu'ar sa ba kamar yadda Bal'am dan Ba'ura yayi da banzatar da addu'ar sa yayi ta addu'a a iska a cikin shirme ya kamata ya kasance addu'ar nan yana yin ta a mahalli da zai taimakawa addinin musulunci ko zai taimakawa rayuwarsa da rayuwar musulmi a nan duniya irin wannan akwai su a ko ina ana samun su illa iyaka ba yawa ne da su ba والقسم الاول هم المؤمنون حقا المتبعون لنبيهم سيد ولد ادم كسونا فرقو ودان الله yake gudanar da abun mamaki a hannunsu sannan kuma su yi amfani da wannan abun mamaki da ya gudana a hannunsu wajen yi wa Allah biyayya wadannan su ne mu'minai na gaskiya su ne waɗanda suke bin annabi sallallahu alaihi wasallama shugaban ƴaƴan annabi Adam sau da kafa. Alladhi innama kanat khawariquhu li hujjatin yuqimu biha din Allah. Annabin da ya kasance Allah ya bashi ayoyi da mu'jizozi da dama domin ya kafa addinin Allah da su. Wato duk abinda Allah madaukakin sarki ya gudanar a hannun ma'aiki sallallahu alaihi wasallama na mu'jizozi na ayoyi wanda malamai suke cewa a kididdige sun haura dubu wanda suka gudana a hannunsa sallallahu alaihi wasallama, duk waɗannan ubangiji ya bashi su ne domin ya karfafa addinin Allah, ya kafa addinin Allah da su, ya tsayar da addinin Allah da su. Aw li hajatin yasta'ilu biha ala ba'atillah, ko kuma saboda wata bukata wacce zai nemi taimako ta hanyarta a bisa yi wa Allah biyayya. Kamar a ainihin a rasa ruwa, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a kawo abin da ya samu na ruwa, a kawo masa ruwa ya sa hannunsa a ciki, ruwa ya dinga buga ta ƴan yatsunsa, daga nan kuma mutane su samu ruwan alwala, su yi alwala, su yi sallah, su sha, su shayar da ababen hawansu. Kaga wannan ubangiji ya bashi domin wato ainihin ya taimaka a bisa biyar Allah, saboda sallan nan da za su yi da'a ce ga ubangiji. Mara ya ce wali kasratil ghalati fi hadha al-asl, نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاسترسال مع القدر بدون الحرص على فعل المأمور الذي ينفع العبد. saboda yawan kurakurai da ake samu dangane da wannan ka'ida, manzo sallallahu alaihi wasallama ya hana al'ummarsa sakin jiki da rungumar qadda, wato aqidar qadar, ba tare da al-akhd bil asbab, ba tare da riko da sababbai ba, ba tare da kwadayi a bisa aiki a wanda ubangiji ya umarni da shi ba, wanda zai amfani bawa. Allah madaukakin sarki ya rubuta komai, ya kaddara komai, ya rubuta, ya san kuma abin da zai faru, kuma babu abin da zai faru a cikin wannan al'umma, a cikin halittar Allah, sai abin da Allah madaukakin sarki ya so faruwarsa. To wannan ba shi zai sa mutum ya saki jiki ba, ya ki ɗaukan matakai wanda za su fishe shi a gaban Allah, ya ce ai komai tunda ubangiji ya riga ya rubuta shi kenan, shi ba sai ya yi wani aikin a zo a gani ba, in ubangiji ya rubuta ɗan aljanna ne zai shiga aljanna, in ɗan wuta ne kawai ko ma me yayi wutan zai shiga. Wannan mummunar aqida ce. Manzo sallallahu alaihi wasallama ya hana wannan. Farawa muslimun fi sahihi an abi huraira, muslim ya ruwaito a cikin ingantaccen littafinsa daga abu huraira ta Allah kara masa yarda, kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa almu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min almu'minid da'if, mu'mini kakkarfa shine mafi alkhairi, shine mafi soyuwa gurin Allah sama da mu'mini mai rauni, wa fi kullin khairun, kowane ɗaya daga cikinsu yana tattare da alkhairi. Mumini kakkarfa da mumini mai rauni duk suna da alkhairi, amma ubangiji ya fi son mumini kakkarfa, ya fi son muminin da yake kazar-kazar, wanda yake kai kawo, wanda yake faɗi tashi wajen neman abin da zai amfane shi a duniyarsa da lahirarsa. Duk mumini alkhairi ne da shi, amma muminin da yake da kazar-kazar, wanda ake kai kawo da shi wajen ɗaukaka addinin Allah, ko yake amfani da abin da ubangiji ya bashi na dama wajen ɗaukaka addinin Allah, ko yake amfani da ƙarfinsa wajen ɗaukaka addinin Allah, wannan babu shakka ya fi muminin da kawai ya zauna baya wannan, duk da cewa babu wani mumini da babu alkhairi tare da shi. Shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah, ka yi kwaɗayin abin da zai amfane ka, ka dage akan abin da zai amfane ka, ka nemi kuma taimakon Allah. Alhirsu ala shay'i al'azmu alaihi walhazmu alaihi, ka dage akan abin da duk zai amfane ka, kuma ka nemi taimakon Allah. Wato kada ka dogara da ƙarfin da kake ji ubangiji ya baka, ƙarfin jiki ne ko ƙarfin mulki ko na dukiya ko na ƴaƴa ko na jama'a, kada wannan ya ruɗe ka. A'a, yi amfani da ƙarfin da Allah ya baka, da damar da Allah ya baka, amma kuma ka riƙa daga hannu kana addu'a, Allah madaukakin sarki ka taimaka min cikin abin da nake ƙoƙarin yi, domin ko menene za ka yi sai da taimakon Allah. Za ka riƙa jin cewa ai za ka iya, amma lokacin da ubangiji zai baka damar ta kai din in ba ya taimaka maka kai din ba sai kaga ka kasa, sai kaga mutun yana cewa kai inda ni nake da kudi ai da na gina masallacin da yafi wannan, nayi kaza nayi kaza, sai ta burige Allah bashi kudi a lokacin je yake in yana da kudin zai yi, ko ba haka ba zai ga cewa kai juwa na irin kudin sa, duba fa irin kudin sa, amma wai shine ana neman abin da za a saya na miliyan daya hana Allah ba mu kudi mu taimaki addini, Allah ka ba mu kudi mu taimaki addini. To sai ka je shi yana ta fadar haka, to irin wannan wani lokaci sai ya samu kudin sai ka daina ganin shi ma inda ake addini. Akwai waɗanda sanda ana addinin duk faɗi tashi har guraren da ake rigingimu ma inda ake kai sara sai ka ga da su, wani ma a sassare shi wata rana amma yana yin kudi sai aka daina ganin shi, kuma ba ma yadda ya shigo inda haske yake dan abin da ya ragowa na imaninsa yana ba shi dama ya zo gurin karatun, amma can yake shiga cikin duhu ka a gan shi ba zai yadda ya shigo haske ba, wai kada a tashi neman wani taimako mai tsoka a tara hannu. Amma kafin ya zama haka din su ne a gaba gaba su suke zagin ma wasu masu kokari masu aikin alkhairi din, irin wanda Allah ke cewa minhum man yalmizuka fi sadaqa fa in yutu minha radu wa illam yutu minha idha hum yaskhatu. To amma da Allah ya bashi kuma sai ya koma gefe. To shi yasa Ubangiji madaukakin sarki yake gaya mana a cikin suratul tauba, wa minhum man ahada Allah لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وشكين متاني daga cikin munafikai akwai wanda ya rika yi wa Allah alƙawari lalle tabbas idan Allah ya bani falalasta, ma'ana ya bani kudi shine falalar da yake nufi anan, ya bani falalasta lanasaddaqan lalle za mu rika sadaka kuma za mu zama mutanen kirki cikin mutanen kirki duk inda ake abin kirki to da mu a gaba. Shine Ubangiji ce falamma atahum Allah min fadlihi bakhilu bihi, lokacin da Allah ya ba su falalar tashi ya ba su dukiyar sai su karkaruwa, kaga ashe ba wai kawai ka rika gurin Ubangiji ya baka ba, a'a ka hada da neman taimakon Allah ya baka ikon kai aiki da abin da ya baka. Wannan shine abin da ake dubawa har kullum, bawa ba yana duba kudurar sa bace kafin aiki, yana roƙon Ubangiji ya bashi damar aiwatar da abin lokacin da aikin ya taso. Shi yasa ake hada wannan kalmomi guda biyu suka zo a hada a cikin suratul Fatiha, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, domin bautar ba za ta yi ba idan ba Ubangiji ya taimaka mana akan ta ba. Shine Annabi yace ihris ala ma yanfa'uka, ka dage akan abin da zai amfane ka, wasta'in billah kuma ka nemi Allah ya taimaka maka, wala ta'jaz kada ka nuna gajiyawa kada ka nuna kasawa. Abinda ake nufi al-ajzu anan kasawa bayan Ubangiji ya baka damar kai amma kuma sai ka doke ka ki, ba wai kasawa ba bayan Ubangiji ya hana ka damar yi din kuma ka kasa yi, wannan ba hannun ka yake ba, wanda Ubangiji ainihin bai bashi lafiya ba, ba za a ce ya kasa motsi ba, ya kasa abin nan tashi faɗi, bai bashi wannan damar ba, wanda bai bashi kuɗi ba, bai bashi dukiya ba, ba za a ce ya ƙi ciyar da dukiyarsa ba, dan daman babu shi, wannan ba a cewa ya kasa. Wanda ake cewa ya kasa shine wanda yana da damar ya yi ɗin amma ya ƙi, shine abin da ake nufi da wala ta'jaz wa in atabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza, idan wani abu ya same ka mara dadi to kada ka rika cewa da dai a ce kaza nayi to da kaza kaza shi zai faru, wato kada ka ringa amfani da kalmar law da dai a ce, ina ma a ce, wannan law din ba ta da dadi ba ta da kyau, walakin abinda ake so ka ce qadarullah, kaddara ce ta Ubangiji, haka Ubangiji ya so ya ga abin ya faru, wa ma sha'a fa'al, abin da ya ga dama ya aikata, fa inna law taftahu amala shaytan, annabi ya ce saboda law da dai a ce, ina ma a ce, wannan kalma ce da take bude wa shedan kofar shiga, take bude aiki na shedan. Lau, kalmar lau da dai a ce Allah madaukakin sarki alqur'ani ya nuna mana inda munafikai suke amfani da ita bai dace, inda bai dace ba, inda suke nuna cewa kamar abin a hannunsu yake, babu wata kaddara ta Ubangiji a ciki. Yaquluna law kana lana min al-amri shay'un ma qutilla hahuna alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Allah madaukakin sarki ke gaya mana irin maganganun da munafikai suka rika fada a yakin Uhud, suke cewa law kana lana min al-amri shay, da al'amarin a hannunmu yake, da mu muke da fada a ji, ma qutilla hahuna, da ba mu zo nan a rika kakkashe mu ba, ai ba lalle a fito yakin ba, ba lalle a fita ba. To kaga anan laudin da suke amfani da ita, suna amfani da ita ba mahallin da ya dace ba, suna ga abin da ya samu muminai a yakin Badar na kisa, da a ce an bi ta shawarar su, to da ba za a kashe ma kowa ba. Alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu, wanda suke cewa ƴan uwansu su kuma sun ki fita a tafi yakin da su, suka ce da su ma sun zauna a gida ba za a kashe su ba. To kaga irin wannan laudin lauce ake amfani da ita domin saddu an sabilillah, akwai inda za a amfani da lau kuma ba zai zama laifi ba. Lokacin da za ka yi nuna damuwarka da bakin cikinka akan wani abin da ka rasa na da'ar Ubangiji, abin da yake biyayya ce, ibada ce ga Allah, sai ka rasa shi saboda wani sakacinka, yace kai karatun nan naje ina ma naje, kai da naje da na amfana. Kaga anan kai amfani da lau don nuna damuwarka akan abin da ka rasa, amma na duniya a'a, abin da zai amfane ka a lahirarka. Wannan lau babu komai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da irin ta, inda yake cewa law istaqbaltu min amri mastajbartu lama shaqtu alhadiya, da a ce na san abin da zan fuskanta kamar yadda na san abin da ya wuce, to da ban zo da hadayata ba. Kun san lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita hajjatul wada, hajjinsa ta ban kwana, hajjinsa ta farko ta ƙarshe, ya kora abin hadayarsa, ya kora raƙuman hadayarsa tun daga Madina. Kafin a shiga Makka ya samu wahayi daga Ubangiji cewa duk wanda bai koro hadayarsa ba, to ya warware hajjin da ya ɗauko, ya mayar da ita umara, wato ya ɗauki hajjin tamattu'i maimakon ya tafi da hajjin kirani ko hajjin ifradi. To amma shi tunda ya koro abin layyarsa tun daga Madina, kaga bai da wannan damar. Bayan ya umarci sahabbai duk su warware niyyarsu ta hajji su mai da ita niyyar umara, shi ne shi kuma yake cewa shi ma da ya san haka zai fuskanta, kamar yadda ya san abin da ya riga ya wuce, to da shi ma bai koro hadayar tashi ba. Kaga anan ya amfani da lau, amma a mahallin damuwa akan wata falala da ta fi tsoka da ya rasa. An fahimta ko? To a irin wannan ya halatta kai amfani da lau, amma duk lau wacce za ka ringa cewa za ka ringa amfani da ita, ka ringa nuna cewa da a ce ka yi wannan abin da ka kauce wa kaddarar Allah, wannan ba ta da kyau. Irin lauce ta munafukai shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam ce lakin qulu qul qadrullahi wa ma sha'a fa'al fa inna law taftahu amala ash-shaytan. Wa fi sunan abi daud anna rajulayn ikhtasama ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqada ala ahadihima faqala al-maqdi alayhi hasbiyallahu wa ni'mal wakeel. Wannan hadisi yana cikin sunan abi daud, yana cikin sunan al-kubra na Nasa'i, ko kuma al-amal al-yawmi wal-layla na Nasa'i. Anna rajulayn ikhtasama ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hadisin yana cewa wasu mutane guda biyu sun kai kara gurin annabi sallallahu alaihi wasallam, wato suna husuma sai suka je gaban annabi sallallahu alaihi wasallam. Faqada ala ahadihima, sai yayi wa daya hukuncin ba ya da gaskiya, ce kai wala kai ne ba ka da gaskiya, wala ne mai gaskiya. Faqala al-maqdi alaihi, sai wanda aka hukunta shi din aka ce ba ya da gaskiya, qala hasbiyallahu wa ni'mal wakeel, Allah ya isa mun kuma madalla da abin dogaro, wato kamar yana ganin wannan mutum ya zalunce shi ya karbe masa haƙƙinsa kamar ya fito ya ce Allah ya isa Allah ya isa lokacin da ya juya baya yana fadar haka annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce inna Allah yalumu ala al'azzi walakin inna Allah yalumu ala al'azzi walakin alayka bil kaisi fa idza talabaka amrun faqul hasbi Allah wa ni'mal wakeel lalle Allah yalumu yana zargi yana kama mutum ala al'ajzi akan gazawarsa walakin alayka bil kaisi sai dai na hore ka da ka zamo mai daukan abu da muhimmanci wanda yake kokari iyayensa wanda baya sakaci al kaisi da al hazm wa akhdhu al ihtiyat ka rike ka kada
hasbi Allah wa ni'mal wakeel ba wai kawai kai sakaci ba sannan kuma idan ka samu abin da ba ki kike bukata ba ko abin da ya faru gare ka ba ki ne kike so ba wani abu ne mara dadi sai kuma ka ce hasbi Allah wa ni'mal wakeel wannan bai dace ba wato kamar waɗannan mutane ɗaya yana jin tsoro ba sai ya yi rinke ya kuci ba abin ka ba shi aka zo gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama a ce ɗaya ina sai da ka ba ya da sai da ko rubuta ba ya rubuta to ya annabi ne suka biya shi babu wata hujja a hannu kaga ka tafi ne ya jawo haka amma da lokacin da zai ba da bashin an yi a gaban wani ko wasu ko an rubuta kaga kike nan babu buƙatar a yi ta Allah ya isa ka rubuta eh ga shi ga ta hannunsa ga shaidu shaidu zai a gaban mu aka yi kaga kike nan ya ɗauki mataki tun farko bai yi sakaci ba to idan ba abin zai fi ƙarfinsa a kai shi gaban wani mutum alƙali duk da shaidunsa ya zo da shaidu a da mai manyan mutane limamin gari mai unguwa duk sun zo sun yi shaida akan cewa a gabansu aka yi wannan abu amma alƙali ya sa ƙafa shiri ya ce ba za a biya ba ba abu hujja to a rashin shi Allah isa kaga a nan ya yi ɗauki matakin duk da ya kamata ya ɗauka a baya amma baka ɗau wani mataki ba baka yi wani kusa uku ba kuma ka zo ka yi Allah isa
wannan hadisi yana cikin sunan Abi Dawud haka nan kuma yana cikin sunan al-kubra na Nasa'i amma isnadin sa bai inganta ba saboda haka hadisi ne mai rauni fa amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama al-mu'minu al-mu'mina an yahrisa ala ma yanfa'uhu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarci mu'mini a wancan hadisi da muka karanta sahihi na Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarci mu'mini an yahrisa ala ma yanfa'uhu yayi kwadayi ya dage yayi kokari akan abin da duk zai amfane shi wa an yasta'ina billah ya kuma nemi taimakon Allah malam yace wa hadha mutabiqun li qawlihi ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kaga wancan hadisi yayi daidai da fadar Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke neman taimakon ka wato ubangiji ya hada bauta gare shi da kuma neman taimako wajen sa wanda bai Allah bai taimaka masa ba to wannan bautar ba za ta yiwu ba ubangiji ya nuna hanyar da zaka bi ka bauta masa din amma kuma kana buƙatar ya taimaka maka domin ka samu bautatawa Allah man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam ka samu wannan inshirahu sadri din wannan shine zai daka zuwa ga aiki da abinda Allah madaukakin sarki ya saukar wa qawlihi ta'ala yayi daidai da fadar Allah fa'buduhu wa tawakkal alayhi fa'buduhu idan haka ka bauta wa Allah kuma ka dogara gare shi ma'ana ka bauta wa Allah sannan kuma ka nemi taimakon sa wajen wannan bautar fa innal hirsa ala ma yanfa'u al'abd huwa ta'atullahi wa ibadatuhu kokari akan abin da zai amfani bawa malam yace shine yi wa Allah biyayya da kuma bauta wa Allah idin nafi'u lahu huwa ta'atullahi wa la shay'a anfa'u lahu min zalika domin abin da zai amfani bawa a duniyar sa da lahirar sa shine yi wa Allah biyayya babu wani abin da zai amfanar da bawa sama da wannan fa kullu ma yusta'anu bihi ala ta'ati llahi fa huwa ta'a duk abin da zaka yi amfani da shi ya taimaka maka wajen yi wa Allah da'a to wannan shi ma da'a ce ga Allah to dukkan wata wasila wani abu da zaka yi amfani da shi ko wata hanya da zaka bi na kaga ka bauta wa Allah to wannan hanyar ma ita kanta bauta ce ga Allah wa in kana min jinsil mubah koda kuwa abin yana daga cikin jinsin al-mubah abinda ubangiji ya halatta shi kun san akwai al-mubah abubuwan da ubangiji ya halatta ubangiji ya halatta maka ci da sha fa kulu washrabu ya halatta maka aure duk wannan yana daga cikin mubahat abubuwan da aka halatta maka
sun kai amfani da wannan mubah din amma wajen da'a ga Ubangiji, to wannan mubah din shi ma zai juye saboda kyakkyawan niyya ya zama da'a ga Allah. Mutumin da zai ci abinci dan ya samu karfin kiyamul layli, misali cika cikin sa saboda ya samu yayin kiyamul layli cikin sauki, kaga anan cika cikin nan ya hadu da wata niyya ta ibada, ita ce kiyamul layli, sai shi ma ya zama ibada. An gane ko? Mutumin da zai yi aure da niyyar kyankyasar zurriya ta kwarai wacce za ta taimaki addinin Allah, wannan shi ma aikin asalinsa mubah ne, shi ne aure halal ne, amma kuma tunda ya haɗu da wannan niyya sai ya zama da'a ga Ubangiji. To haka dukkan mubahat suke. Mutum ne ya je kasuwa da niyyar ya yi kasuwanci ya samu wani abu na dukiya ya taimaki addinin Allah, kaga wannan niyya ta haɗu da abin da yake asalinsa mubah ne, to sai ya kasance mubah din nan ya zama da'a ga Allah. Bambanci a nan tsakanin ka yi abu na dan wani Allah, wato kamar yanzu misali mubah din nan mun ce duk wanda ya yi shi tare da kyakkyawan niyya ya zama da'a ga Allah. To amma mutum ya ci abinci kawai dan ya koshi ya yi bacci, ya yi laifi? Bai laifi ba. Mubah ya yi, daman an halatta masa cin ne dan ya kawar da yunwa, mutum ya sha ruwa dan ya kawar da kishi, mubah ya yi. Mutum ya motsa jikinsa dan ya samu lafiya, ba dan ya yi jihadi ba, dan ya rage teɓa, kaga mubah ya yi, ba dan idan ya bi arne ya kama ba in an bi shi ya tsere. Kaga mubah ya yi, ba a cewa ya yi laifi, ya yi ne kawai dan ya ƙara samun lafiya. Mubah ya yi, ko ya tafi kasuwanci ya shiga neman kuɗi dan ya samu ya gina gida mai kyau, ya sayi mota mai kyau, shi ma a dama da shi. Kaga mubah ya yi, ba wai laifi ya yi ba, amma kuma ba maganar lada a nan. Ya yi aikinsa ba dan Allah ba, amma yana da zunubi. Ya ci dan ƙoshi, ya sha dan ya kawar da kishi, ya motsa jiki dan ya kawar da teɓa, ya samu kuɗi dan a dama da shi, kaga duk ba dan Allah yi ba, amma yana da laifi. Yana da laifi? Ba da laifi? Ba ya da laifi? Ba fa dan Allah yi ba. Eh? Bai fa dan Allah ba. Ba ya da laifi, saboda asalin abin da ban mubah ne. Sabanin ibada. Ibada ita wannan an yi ta ne, an sa ka kai ta ne daman dan Allah. To idan ka shigo da wani abu da Allah ba a ciki, to anan Ubangiji sai watsar da ibadar, baya son ta. Sallah kana yin ta ne daman dan Allah, dan ka samu ladan. Dan Ubangiji ya ce aqimu salata, annabi ya ce ku yi sallah, shi yasa kake sallah. To kaga anan in ka shigo da wani abu, ce kai kiyamul layli din nan tana taimakawa mutum ya dinga jin wato jikinsa ba a dama, sai kake kiyamul layli, kaga ba dan Allah kake yi. Kamar irin waɗanda azumi za ka suna zuwa asham wai saboda cikinsu ya saki, ya ci sai ka in ba a zuwa asham din nan jikin mutum rauni yake, sai ga shi a asham, kaga ba dan Allah yake zuwa ba. Inda likita zai ce ai wannan ba zai amfane ka ba, sai ya daina zuwa. To kaga wannan ibada ce, amma kuma ya shigar da wani abu ba dan Allah ba. To wannan shi ne shirka da Ubangiji yake cewa ana azna shuraka, yani shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu. Ubangiji yace ni nafi dukkan wasu ababen tarayya wadatuwa ga barin shirka, wanda duk zai yi wani aiki ya gwama wani tare da ni a cikin aikinsa, sai in watsar da shi da aikin nasa duka. To anan a harkar ibada ana neman ikhlasi tsantsa. To amma da mutum zai je hajji fa, kuma sai ya ga ana sai da wani abu da arha, ya ga gwanjo sai ya kwaso, kai za a samu alheri ba, sai ya kwaso wani abu, kaga ya shigo da wani abu na duniya ko bai shigo da shi ba, to ya aikin hajjinsa ba ya da laifi? Eh? Ba ya da laifi da wannan dodon kaya da ake yi wa ita rigima da? To me ya sa nan hajji ba ibada ba ce? To me ya sa ba ya da laifi? Eh? saboda Allah ce laysa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum, ba ku da laifi dan kun nemi wata falala daga Ubangiji, wato ba laifi dan ka je haji sai kuma ka ga wani abu za a samu alheri a karkashin sa, sai kai wanda kansa ka zo Najeriya sai ka sayar ka zuka kudi ka ninninka ka samu kazaman riba, babu laifi ko? Wato abinda akwai ayyukan da za a fice za a yi su ibada ne, amma a yayin da ake yin su ko bayan an gama kuma akan iya samun wani abu na duniya. To wannan hukuncin su shine tun a farko kada ka nufi duniyar, ka nufi Allah. Idan ka ci karo da wani abu na duniyar ba zai cutar da addinin ka ba, an gane ku? Kamar haji, kada tun karan farko ka sa a ranka cewa kasuwanci zaka ba ka da haji. In kawai ka shiga rububin alhazai kawai tunaninka ka je ka ci kasuwar Jidda, wannan ba haji kaje ba. Amma ka yi niyyar haji din, sannan kuma a cikin wannan ka sa a ranka in ka ci karo da wani abu wanda akwai tubus-tubus a ciki zaka saya, to kaga anan shi abinda ka shigo da shi na duniya ba shi ne asul ba, shi taba ne, wato ba shi ne tushen, ba reshe ne tushen, shi ne aikin hajjin. Aikin hajjin din nan sai ya reshe, kuma reshen sai ya zama na duniya, babu wani abu. An fahimta? Kamar mutumin da zai fita jihadi, ba an je jihadi sai aka samu ganima, sai aka raba aka bashi ya tsalle, yayi laifi? Bai laifi ba. Amma tun farko shi bai fita ba sai dan abin da za a samu a raba a bashi kawai, shi wanda ya fitar da shi ba a daukar kalmar Allah ba. To kaga wannan yayi laifi, domin ya saba wa man qatala li takuna kalimatu llahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah, wanda yayi yaki dan kalmar Allah ta zama ita ce a sama, wannan shi ya fi sabilillah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ghaza wa lam yanu illa iqalan falahu ma nawa, wanda duk ya fita yaki ba abin da yake niyya a cikin yakin nan sai yar ganimar da zai samu, to wannan shi ne ladan niyyarsa, shi ne ladan sa. To kaga jihadi karan farko ka fita da niyyar dauka kalmar Allah, shi ake bukata. Abinda zaka ci karo da shi kuma ko jihadin zai haifar na ganima, wannan ko ba laifi bane dan kai barbarinta, dan kai barin ciki da samun ta. An fahimta? Saboda haka ayyuka suke, wanda yake buba shi asali ma an halatta maka shi ne, ba wai an yi sa maka shi ne a sunan ibada ba. To wannan dan kai dan neman duniya ba dan Allah ba, wannan ba a cewa kai laifi. Amma da za ka yi shi dan Allah ko dan ya taimake ka bi addinin Allah, ka yi wata ibada, to sai ya juye ya zama ibada shi kansa. Shi ne abinda Ibn Taymiyyah ne yake faɗa, ko kullu ma yusta'anu bihi ala ta'ati fa huwa ta'a wa in kana min jinsil mubah, duk abinda zai taimaka maka akan yi wa Allah ta'a to wannan abun shi ma ta'a ne, koda kuwa yana daga cikin jinsin abinda asalin sa mubah, halal ne. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama, annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗa fil hadith sahih, a cikin wani hadisi sahihi li Sa'd, na Sa'd ibn Abi Waqqas, annabi yace innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtadi biha wajha Allah illa jatt biha darajatan wa rif'a hatta al-luqmata allati tabawaha fi imra'atik. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa Sa'd ibn Abi Waqqas yace innaka kai lalle lan tunfiqa nafaqatan, baka ciyar da wata ciyarwa ba, tabtadi biha wajha Allah, da kai ta dan Allah illa jatt biha darajatan wa rif'a, face ka kara samun daraja matsayi da daukaka a gurin Allah. Hatta al-luqmata allati tadawaha fi imra'atik, hatta lomar da zaka sanya ta a bakin matarka, in har kayi wannan dan Allah kaga mubah ne. Amma idan kayi shi dan Allah to Ubangiji zai kara daukaka darajarka da wannan, ka samu martaba a gurin Allah. To wannan shine abinda Ibn Taymiyyah yake cewa, zamu dakata anan saboda bayanin da zai shiga nan gaba yana buƙatar mai masa shimfiɗa, mai masa bayani ta yadda zai fahimtu ga masu karatu, ga masu sauraro. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Da farko kafin mu fara karanta tambayoyi, na san da dama daga cikin ƴan uwa waɗanda suke bin karatun nan sun yi ta tambaya dangane da littafin da ake karantawa, ta yaya za a yi a same shi, kuma mun yi ta kokarin a same shi tun da wuri, tun ma karatun bai yi nisa haka ba, amma saboda wasu matsaloli da suka gicciyo abin bai samu ba.
qadarullahi wa ma sha'a fa'al. Sai yanzu ne muka samu an bayar da shi, bayan an gama aiki a kansa an bayar da shi ga masu bugawa, kuma kusan aikin ya zo ƙarshe bi iznillah yadda suka yi mana alkawari, sati mai zuwa zai kasance a hannun mutane bi iznillah. Sannan wasu ƴan uwa sun ba da shawara akan cewa littafin ma da za a sa nan gaba bayan an gama wannan ya kamata a yi tanadin sa tun da wuri, ya kasance a hannun masu bibiyar karatun tun kafin lokacin sa ya zo. Don haka insha Allah shi ma wannan muna nan za mu fara aiki a kansa kafin a gama wannan, shi kuma ya zama a ƙasa, wasu ma watakila har sun fara karanta shi, wasu ma har sun sauke. Kuma da izinin Allah zai kasance shi ma littafi ne na Ibn Taymiyyah. Mun dinga karatun Ibn Taymiyyah ba ji ba gani. Wannan kuma yace wai tambayar ta ita ce, dan Allah malam, wai mutum ya kirawo mai sunan babansa haram ne ko ku babu laifi? Idan ka ce haram ne, to akwai aya ko hadisi da ta hana? Babu aya, babu hadisi da ta ce kai da ka kira mai sunan babanka, kai za ka ji daɗi ma a ce sunansa dai da sunan mahaifinka. Wata al'ada ce tamu sai a sa wa yaro sunan mahaifi, amma kuma sai a kiran sunan, sai sunan ma ya ɓace, kuma wai an sa masa sunan ne don kada a manta da mai sunan, amma kuma an daina faɗar sunan. Saboda ka ga bai kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba, sahabbai ba sa wannan. Sai ga mutum sunansa, sunan babansa, sunansa da sunan babansa duk ma ɗaya, to kaga irin wannan ya za a yi. Sai ga sunansa da sunan babansa, wani ma sai ka samu cikin magabata da sunansa da sunan babansa da kakansa duk abu ɗaya. Wannan yace ya halatta ka je ga mutumin da kake ganin ya fi ka yawan ibada a zahiri, sai ka ce da shi ya taya ka addu'a akan wata rashin lafiya da take tare da kai. Ya halatta, ba wai sai ya fi ka rashin ibada ba, ko ka fi shi rashin, ko ka tsafi abuwan, ba wai sai ya fi ka ibada ba, ko ka fi shi ibada, babu wani abu. Ai, ba sharadi ba ne don ka fi shi ibada kuma a karɓi addu'ar ka a karɓar tashi, ba wai abin, ba wai rashin ibada, ba wai yawan ibada ba ce. Wasu na ɗaukan karɓar addu'a yawan ibada ce, ba yawan ibada ba ce. Sai zama wani yana da yawan ibada ɗin kuma ya ta addu'ar shuru. Wani ko ba da yawan ibada ɗin, Ubangiji ya ba shi wannan damar, sai ya addu'a ɗin. Waɗancan sahabbai da aka faɗa irin su Sa'ad ibn Abi Waqqas, irin su Anas ibn Nadr, irin su Al-Bara, ai, ba wai sun fi Sayyidina Abu Bakar da waye ibada ba. Amma Ubangiji su ya ba su wannan karamar a hannunsu, su da wannan ya so karrama su. Ba wannan shi yake nuna sun fi sauran ba, kuma ba wannan ya nuna ba an sa a rarrua sauran ba, amma su abin ya fito a zahiri tattare da su. Kamar a cikin tabi'ai, ga wasu daga cikin tabi'ai kamar irin su Alqama ibn Waqqas, irin su Al-Hasan al-Basri, irin su Muhammad ibn Sirin, daga sun daga addu'a, hannu sun yi addu'a sai a karba. Har wasu daga cikinsu iyayensu sukan hana su su riƙa saurin yin addu'a, saboda addu'a su ba ta cika faduwa ba. Ba wai dan sun fi sauran malaman zamaninsu ba, ko masu ibadar zamaninsu, a'a, wannan wata karama ce Ubangiji ya so ya gudanar a hannunsu. Me yasa Ibn Taymiyyah yake lalata cewa in ka samu wannan karamar kada ka yi amfani da ita inda bai dace ba, kada ka yi wa wani addu'a mummuna tare da cewa bai dace ka yi masa ba. In ka haka ka yi amfani da addu'ar inda ba mahallinta ba, kaga ashe kenan ba wai magana ce ta wanda zai yi addu'a a karɓa ya fi kowa bautar Allah ba, ko ya fi kowa soyuwa gurin Allah, ta yi ma a same shi da wasu laifuffuka. Saboda haka ba sharadi ba ne sai ya fi ka ibada, sannan ka ce ya ko da kai ma ka fi shi ibadar, dan baka san matsayin da yake da shi a gurin Allah ba. Ya yi wa Allah wani abu wanda Ubangiji ya bashi wannan karama, a dalilin wannan abu Ubangiji ya ɗaukaka shi wannan matsayi. To shi kuma wannan sai masa cikakken bayani game da sifofin mai ruqya, cikakken bayani. To kaga in cikakken bayani yake so, sai hakuri gaba ta biyo ta kai. Mu kuma insha Allah za mu yi cikakken bayani a karatu muke yi na tauhidi, kuma kada ku yi mamaki wani abu ya zo irin wannan, to a lokacin sai mu shimfiɗa bayani da hujja. In kuma yana so a ansa masa tambaya kamar da an sawa kowa, to sai ya hakuri da cikakken bayanin da ya nema. Haka yan maganganu a takaice akan ruqya mun shayin sa a wannan majalisin, illa iyaka shi yana so ne a yi fiye da yadda aka yi a baya, to kaga wannan yana buƙatar darasi mai zaman kansa. To wannan shi kuma yana dai magana ne akan cewa shekara 10 da yin aure,
amma Allah bai bashi haihuwa ba, ya je asibiti an ce masa ba zai haihu ba, to shin zai rabu da matarsa ne domin ta matsa mata cewa sai ya rabu da ita domin rashin haihuwarsa, ko kuma addu'a zai nema? To ai daman addu'a da ta yana yi, ba na jin zai shekara 10 har yanzu bai fara addu'ar ba, asibiti dai kawai ne addu'a kam yana yi, sai dai kawai ya ƙara ƙaimi akan addu'a din nan. Kuma Ubangiji wani lokaci yakan jarabu bawansa, akwai wanda zai shekara 20 ba da, kuma daga baya kaga an ta samun hayayyafa din, don ana samun wannan a iya cewa kuma zai haihu ba, kuma daga bayan ya haihu, duk abubuwa ne a hannun Ubangiji suke, Ubangiji yana yin abin da ya so. Galibi irin wannan wasu matan sukan yi haƙuri, amma wasu sautari ba za su ba ta haƙuri akan mijinsu ya zama baya haihuwa kuma su ci gaba da zama da shi, kamar yadda shi ma namijin in matar ta zama ba ta haihuwa, abin da zai iya mata shi ne ya je mata kishiya, shi ne mafi karancin abin da zai iya mata. Wani wanda baya da tsoron Allah, daga lokacin da ya mata kishiya, kishiya ta fara haihuwa, to zai ci gaba da wulakanta ta, in ta ga dama ta zauna, in ta ga dama ga kofa nan a buɗe. To irin wannan tana faruwa daga ɓangarorin guda biyu, amma akan samu kuma a wasu lokuta a yi haƙuri da juna, ko shi ya yi haƙuri da ita in ba ta haihuwa, ko ita ta yi haƙuri da shi in ba ya haihuwa, har lokacin da Allah zai kawo haihuwar. A shari'ance tana da haƙƙin ta nemi saki, domin wannan wani abu ne wanda zai cutar da ita a rayuwarta a zahiri, tana da dama ta ce a bata takarda, wannan ba laifi ta yi wa Allah ba, amma in ta yi haƙuri Ubangiji zai bata ladan haƙuri. Annabi Ibrahim alayhi salam shekara nawa yayi kafin ya fara haihuwa? Har sai da matarsa ta tsufa, har ta fidda rai ma za ta haihu, mushara ta zo masa kuma cewa zai haihu, kuma gashi ya haifi annabawa waɗanda suka zama abin koyi a tarihin duniya duka. Wannan kuma yace mutum ne ake bin sa azumin Ramadan, saboda rashin lafiya da ta dame shi ta ulcer, har azumin ya wuce bai rama ba, kuma gashi yanzu ba zai iya ramawa ba don wannan cutar tana nan tare da shi, in ya rama yayi azumin cutar za ta dawo masa, sannan kuma ba zai iya ciyarwa ba. To wai yaya zai yi? To yaya zai yi kuwa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ba zai iya azumi ba zai iya ciyarwa ba, shikenan sai ya ciyar da kansa aƙalla shai abinda ya samu ya ci shi da matarsa, babu komai. Kamar Balaraban da ya sadu da matarsa a cikin azumi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai kafara, yace shi ya je kafara da azumi, yace wani azumi? Ba azumin ne ya jawo masa haka ba, ko ba ce 30 ba ya kata yi bare 60? Aka ce to yaje ya yanta baiwa, yace ina zai samu kuɗin yanta baiwa? Shi fa talaka ne fituk. Aka ce to je ciyar da miskini 60, yace to ai shi duk a unguwar su ma ba wanda ya kai shi talauci, haka in ana neman wanda ya kowa maskana aka same shi, to an kure. Annabi ya shiga gida ya kawo masa dabino, yace to gashi ka je ka, yace to ai Rasulullah da kowa talauci wannan ba kuma. Annabi ya yi dariya ya fita batunsa, ma'ana ya je ya cinye. Wanda ba ya da komai sai garin rogo, ai biski ne dai fitin, yaushe za ka ce masa saya? Shikenan babu komai, abin ya faɗa a kansa. Allah ta yasa taqullaha mastata'tum, ku kiyaye dokokin Allah, gwargwadon iyawarku yadda za ku iya. In har ya zama mutum ba ya da istifa'a, babu istita'a tare da shi, to shikenan wannan aikin ya tsare da kansa. Al istita'atu shar'iyya ta sha bamban da al istita'atu hissiyya. Akwai al istita'a al hissiyya, al istita'a al hissiyya Ubangiji ya baka dama, amma dama ta zahiri, wannan damar kuma ba ita ba lalle ta zama ita ce damar da jira ake magana. Rashin lafiyar dan zaka karu, saboda ciwon zai karu ko ba zai warke da wuri ba, kaga zai iya yin alwala ba da zai iya ba. Akwai istita'a ba daidai yake da wanda ya rasa ruwan ba gaba daya, kaga wanda ya rasa ruwa gaba daya ba ya da ba istita'ar gaba daya, amma nan shi da ruwan da komai kuma zai iya alwala, amma kuma zai iya wato alwala za ta jawo ciwon ya dade bai warke ba, kaga nan ya rasa istita'a shar'iyya. Duk da cewa akwai istita'a ma'anawi abin nan hissiya, ko mutumin da baya da lafiya amma kuma zai iya miƙewa tsaye in zai yi sallah, sai dai zai wahala, zai iya miƙewa ka masa masa zai miƙe a yi sallah da shi, amma kuma zai wahala. Kaga wannan yana da istifa'a hissiya amma ba da ita shar'iyya, ce to a shari'ance an baka dama don da za ka iya miƙewar, amma tun da wahala salli ka'idan kai salla a zaune. To kaga istita'a shar'iyya ta sha bamban da istita'a hissiyya. Saboda haka ko da yana da garin kwakin da zai iya bada shi, amma kuma fa ka dube yanayinsa, mutumin da ba abin da ya mallaka sai garin kwaki, kaga ba ya da istita'a shar'iyya ko da yana da ita hissiyya. Akwai hadisin da yake magana akan lokacin da ya kamata a yi wa yaro kaciya, a babu wani hadisi da ya kayyana shekaru da aka ce sai yaro ya kai, ko yau aka haifi yaro dan an masa kaciya ba a yi laifi ba, in kuma an jinkirta ba a yi laifi ba, sai dai kaka jinkirta ka bar shi sai ya balaga ka cuce shi. Sai kuma ya ce akwai macen da ba ta idda a shari'a, ni ban san ta ba wallahi, inda idda ta hau kanta to da ba za ta yi ba, sai dai idda ba idda ba ta hau kanta ba. To waɗannan su ne tambayoyi da muka samu. A dan ƙarshe za mu yi addu'a ga dan uwa Malam Hassan da ya riga mu gidan gaskiya, Allah madaukakin sarki ya gafarta masa, Allah madaukakin sarki ya masa rahama, Allah madaukakin sarki ya alkinta bayansa. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatika, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatika, wa min al-yaqini ma tuhawwilu bihi alayna masa'ib ad-dunya, wa matta'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al fa'rana 'ala man zalamana, wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina, wa la tusallit 'alayna bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fi jami'i mawtal muslimin الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفرهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم واوسع مدخلهم واكرم نزلهم انك يا اكرم الاكرمين. اللهم اغسلهم بالماء والبرد والثلج ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغفرنا وارحمنا اذا سرنا الى ما ساروا اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.